بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتمنا توفة الحكام في نكة العقود والأحكام نا القاضي أبو بكر العاصمي. أيو إن شاء الله زام درسنا تقص كما زام تايشي فصل في الإيزار وتوفصل ديك بياني أكان أبن ديشا في الإيزار. الإيزار العرب تشيني الإتيان بالعذر وتزواد أزري شيني إيزار. أنا توا أعذر الرجل كو أعذر الرجل ko a azarar rajulu iza a tabi da uzuri, idan mutum ya zo da uzuri sai a man an zara faƙad a azara, duk wanda ya gargaɗi sai ya kawo uzuri. In an ce itazara kuma ya nemi uzuri, wato ya nemi a masa uzuri. A azara kuma ya zo maka da uzuri. To amma abinda ake nufi a wannan babi na alƙalanci shine alƙali ya tambayi wanda aka yi hukunci a kansa, wato wanda aka ba shi rashin gaskiya a hukuncin da aka yi tsakanin mutane guda biyu da suke husuma. To wanda aka ba shi rashin gaskiyan, idan an zo za a masa hukunci duk dalilai sun gama cika, lallai za a nemi ya biya haƙƙi. So sai alƙali ya nemi ko yana da wani dalili da zai iya rusa wannan hukuncin da za a tabbatar masa. Wato bayan shaidu sun ba da shaida, an tabbatar da adalcinsu, za a yanke hukunci. Lallai wane yana da haƙƙi a kanka ko yana bin ka haƙƙi, dole ka biya shi. To kafin a yanke hukuncin sai alƙali sai tambayi wanda aka ba wa rashin gaskiyan kafin a masa wannan hukuncin. Sai a ce masa hal baqiyan laka hujjatun tadfa'u biha ma sabata alaik, shin akwai wani dalili, wata hujja da kake da shi wanda za ka iya tunkuɗe abin da aka tabbatar a kanka na haƙƙi, wanda za a ƙwace a bawa wanda ya kawo ƙaranka ko kuma wanda ka kawo ƙara. Kowanne ne ba da gaskiya a ciki, to shi in za a yi hukuncin kafin a yi sai an nemi ko yana da wani uzuri da zai kawo, ina da wata hujja da zai kawo wanda zai iya ɓata wannan hukuncin, sai a tambaye shi. Idan yana da shi ya zo da ita karɓaɓɓiya sai a karɓa, in ko bai da shi sai a yi hukuncin. In ya ce a ni ba ni da wata hujja da ta rage mini, to sai alƙali ya zartar da hukunci. Sai a ce to ka biya shi haƙinsa. Idan gida ne a ce fita ka bar masa gidansa, in mota ne ba shi motarsa, in kuɗi ne ba shi kuɗinsa, a sa maka lokacin kaƙi ko da ƙarfi za a ƙwata. Idan kuma ya ce yana da hujja, shi bai yadda da wannan hukuncin ba, yana da hujja, ya ce to me hujjanka? Hujjan da zai iya kawowa shi ne ya kawo suka dangane da shaidun da shi wanda ya kawo ƙara ya kawo. Shi ne kamar ya ce waɗannan shaidun ba adalai ba ne, suna shan giya misali. To yanzu yana faɗan haka, ba za a zartar da hukuncin ba. Sai a ce ya kawo shaidu guda biyu adalai, cewa waɗannan shaidun suna shan giya ko ɗaya daga cikinsu yana shan giya, ko kuma ɗan ƙwaya ne ko ɗaya daga cikinsu ɗan ƙwaya ne misali, ko kuma ya ce ai ɓarawo ne, to ina shaidanka? To idan ya kawo shaidu da suka tabbatar da fasikancin waɗannan shaidun da aka dogara da su za a zartar da hukunci, shikenan an lalata wannan hukunci. Sai dai a ce kuma shi wanda zai sake kawo wasu shaidun daban. Idan zai kawo wasu shaidu daban, nan ma aka tabbatar da aka yi musu taskiya, aka tabbatar da adalcinsu ta ɓangaren alƙali, kafin a yanke hukunci sai an tambaye shi hal baqiyan laka hujjatun, shin kana da wata hujja da za ka iya ture wannan hukuncin da za mu zartar maka? In ya ce ii, shi wannan guda ɗayan ɗan fashi da makami ne, to sai a ce ya je kawo hujja. In ya sake kawowa ya ɓata ya tabbatar da wannan, sai a ce to je ka sake kawo wani hujjan, har sai an gajiyar da wanda wato ya kawo karan in ya kasa kawo hujjoji wato shaidu adalai wanda ba yanda za a soke su ta kowace fiska to sai a ce kai ka rantsa kai tafiyanka shi wanda ya wanda aka kawo karan sa sai ya rantsa shikenan ba za a yi wannan hukuncin ba in ko ya gajiya ya kasa kawowa kamar yace bai da hujja sai a yanke hukunci ko kuma yana da hujja yace wa'annan wannan mutumin yana shaye-shaye sai aka ce kawo shaidu adalai guda biyu cewa yana shaye-shaye shi shaidan sai kasa kawowa to alkali sai gajiyar da shi shikenan sai a yanke hukunci to zaka dole sai kawo ya kawo dalili to wannan shi ake cewa i'zar wato kafin alkali ya yanke hukunci bayan dukkanin hujjoji sun tabbata to kuma sai an baka uzuri ko kana da yanda zaka yi ka tunkuɗe wa'incan hujjojin da wata hujja taka domin kada a maka kama karya kada a maka kama karya to wannan i'zari shar'i ne na ingancin hukunci suka ce asalin sa ubangiji ta'ala ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu azabtar da al'umma ba har sai an aika musu da manzo domin an aika musu da manzo shine an ba su uzuri in ba su imani ba hujja ta tsaya a kansu amma ba a aika musu manzo ba ba za a azabtar da su ba haka na a cikin suratul naml ya qisan annabi suleiman da hudu lokacin da ya neme shi ya rasa shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa tafaqqada tayra wa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-gha'ibin law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ya duba bai ga tsuntsun hudu ba sai ce ina hudu yaje ina yake ko baya nan ne lalle ko tunda baya nan zan masa azaba mai tsanani ko in yanka shi ko kuma yazo min da hujja idan yazo da hujja mabayyana shikenan wannan hukuban ba za a masa ba to don alkali ya yanke wani hukunci za a yi hukunci a kansa za a masa wata ukuba ko za a kwace masa wata dukiyansa to kaga wannan idan yana da wani dalili bayyananne sai a ɗauke masa wannan shine ya kawo suka akan shaidun da aka kawo cewa ba wanda ya kamata a karbi shaidarsu bane kuma zai iya yiwuwa wanda ya zo ya faɗi alheri a kansu ɗin gaskiya yake yi amma kuma akwai wani ya zama akwai wani abu da suke yi a gefe ko a ɓoye wanda shi bai sani ba sai wani kuma ya sani sai ya zo ya lalata su ya ce ba mutanen kirki ba ne kuma adali ne shi ma wancan to fa man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba to da haka sai a abin nan sai a saurare su to sai yace wa qabla hukmin yathbutu al-i'zaru bi shahidai adlin wa zal mukhtaru wa shahidu al-i'zari ghayru ma'mali fi shanihi al-i'zaru lit-tasalsuli walalladhi wajjahahu al-qadhi ila ma kana kat-ta'lifi minhu badala walalladhi bayna yadayhi qashahid ولا اللفيف في القسامة ائتمد ولا الكثير فيهم العدول والخلف في جميعها منقول يتي وقبل حكم كاسن زرتد حكمتي يثبت العذار كوكما يثبت العذار يثبت العذار واتو عذار يكي تبتا شيني تيبي أذري غوان دزاء أي حكمتي أكانسا خوينا دوتا حجة دزاء تنكو دي حكمتي دزاء أمسا kuma bi shahidai adlin da shaidu adalai guda biyu wa zal mukhtaru wannan shine abun zabi wato adalai biyu su shaida cewa an tambaye shi yana da wata hujja da zai iya rusa hukuncin da za a masa ya zama akwai adalai guda biyu a lokacin idan an samu wannan ya zai yace babu da dalili shikenan sai a zartar masa da hukunci to anan akwai matsala guda biyu matsala ta farko shine kafin ayi hukunci ake izari kafin ayi hukunci ake izari wato idan duk dalilai suka tabbata to kafin a ce an zartar da hukunci sai a ce to ga dalilai sun tabbata kayi abu kaza za a yi maka wannan hukunci ko kayi sata za a yanke maka hannu ko ka ci dukiyan wani za ka biya shi to duk dalilai sun bayyana za mu maka hukunci kaza kana da wata hujja da za ka tunkuɗe wannan hukuncin in yace ba da shi sai a zartan yana da shi a ce kawo in hujjan ta zama hujja shikenan sai ai aiki da ita in ba hujja bane shikenan sai a kore ta kamar ya kawo su fasikai guda biyu su ce ai wani fasiki ne kaga ba za a yadda da su ba sai a masa hukunci to wannan suka ce ana yi ne kafin an zartar da hukunci. Amma wasu malamai suka ce sai bayan an zartar da hukunci ne. Za mu karanta a can ƙarshe akwai saɓani a kawai. Amma zance mafi inganci kafin a zartar da hukunci ne. Domin idan an ce sai an zartar da hukuncin sai ya zo ya rusa, aka sake zartar da ya zo, to ai kurjinin alƙalancin sai ya faɗi ai. Ya kamata kan a gama ne, kaga alƙali dama bai ƙarisa ba, in ka rusa wannan hujjan a kawo wata hujjan sai alƙali ya yi hukunci guda ɗaya, amma sai ya yi hukunci a zo a rusa, ai wannan abun sai ya taɓa mutuncin alƙali ko kurjininsa. To shi yasa malamai suka fi rinjayar da cewa kafin hukuncin ne za a yi wato ainihin izarin, kuma wannan shi ne wato mafi yawan malamai suka tafi a kansa, kuma shi ne al-mukhtar, wato abun zaɓi wanda ake aiki da shi a mazhaban malikiya da kuma mafi yawan mazhabobi. Kuma yin hakan din sharaɗi ne na ingancin hukuncin. Idan alƙali ya hukunci ba tare da ya tambayi wanda za a yi wa hukuncin ko yana da wata hujja da zai tunkuɗe wannan hujjan ba, in ya yi hukuncin suka ce hukuncin ɓatacce ne a bisa zance mashahuri, zancen da ya fi shahara. Matsala ta biyu shi ne alƙali ya kafa shaidu adalai guda biyu cewa ya yi wa wannan da za a yi wa hukuncin izari, ya ba shi uzuri, ya tambaye shi shin yana da hujjan da zai tunkuɗe wannan hukuncin, ya ce bai da shi kafin aka zartar da hukuncin. Saboda daga baya kar ya zo ya ce to an yi an zartar min da hukunci ba tambayi ra'ayina ba, kuma a zo ana warware hukunci. To amma in aka tsayar masa da shaidu guda biyu adalai, to daga baya ko da ya ce ba a yi ba, to ga shaidu nan guda biyu za su ce lallai an masa, an tambaye shi yana da hujja, ya ce bai da shi, hujjarsa ta ƙare bai da shi, ba yanda za a iya soki wannan shaidun. To daga baya ko ya kawo wani suka ba za a saurare shi ba, ko ya kawo. To shi yasa suka sharɗanta cewa shi alƙalin sai ya kafa shaidu guda biyu wato ainihin adalai. Saboda haka cewa alƙali ya ce a azartu fa hakamtu, sannan na ba shi uzuri, na nemi ko yana da wani dalili, sannan na masa hukunci, wannan baya isa sai idan ya kawo shaidu adalai wanda suka tabbatar da hakan din kafin hukunci ya tabbata. In ba haka ba kuma sai a warware wannan hukuncin a sake wani hukuncin wato ainihin daban, idan shi wannan mutumin wato ya kawo wani suka dangane da shaidun da aka kawo aka tabbatar da hukuncin. In ko ya kasa kawowa, to lallai dai zamana bai da wani wato hujja za a zartar da wato wannan hukunci. To a nan da aka ce shaidu guda biyu, su malamai suka ce ba dole sai guda biyu ba, ko da shaida ɗaya adali ne zai iya yi. Wato shaidu biyu adalai za su iya shaidawa alƙali ya ba shi uzuri, ko kuma shaida guda ɗaya adali. In shaida ɗaya ne ma al-mu'tamad fil mazhab, abinda aka fi dogaro da shi a mazhaba, guda ɗaya ma zai iya isa. To idan kuma aka nemi ko zai iya rusa wannan shari'an, ko yana da wata hujja da zai ture wa'innan shaidun, sai ya ce shaidun nan ba mutanen kirki ba ne, ya yi soke su. To kawai shaidanka, sai ya ce to shaiduna adalai za su ba da wannan shaidan suna Iraki ko suna China ko suna Amerika, kuma a Najeriya za a yi hukunci. To ya za a yi? Abin da za a yi shi ne za a zartar da hukuncin, sai a rubuta a takarda, a rubuce shi ma a bashi cewa an zartar da wannan hukuncin, yanzu dole ka ba da haƙƙin. Amma duk lokacin da ka kawo wannan hujjan naka da ka faɗa wa innan shaidun naka, in ya tabbata haka ne za a warware hukuncin a sake yin wani, za a warware wannan hukunci ɗin. In ko ya kasa kawowa, dama barazana ya yi, ya kira wata ƙasa can nesa wanda ƙila bai taɓa zuwa ba ma, to kaga dama shirme ne. Domin wannan idan aka biye masa, to kaga zai da'awan shaidu na nesa, kuma shaidun su kasa zuwa, kullum ya ce za su zo. Wannan kuma mai haƙƙi za a cutar da shi idan ba a zartar da hukunci ba. Sai a zartar da hukuncin, sai in ya kawo su aka tabbatar da gaskiyansu, sai a warware hukuncin. In ko bai kawo ba, shi kenan dama barazana ne. Amma in a kusa-kusa suke, sai a je a taho da su, kamar a ce suna Kano ne ko suna Maiduguri, kaga wannan kusa ne, sai a ce a taho da su, tafiyan yini ɗaya ne, sai a kawo su a tabbatar da gaskiyansa ko kuma rashin gaskiyansa. Sai ya ce wa shahidu al-izari ghayru ma'mali fi shanihi al-izaru litafassuri wa shahidu al-izari, mai ba da shaidan izari wato cewa alƙali ya bawa wannan mutumin uzuri ko zai iya kawo ta hujja da zai tunkuɗe haƙƙin da ya tabbata a kansa ko hukuncin da za a masa kafin a zartar da hukunci, to shi wannan mai shaidan ghairu ma'amali ba za a aiwatar ba, ba za a aiwatar da al'izaru wato wani ɗaukan hanzari ba ko kuma neman a kawo suka fi sha'ani a cikin sha'aninsa ba, littasalsuli domin bibiya. Wato ba mun ce alƙali idan ya zo yin wannan izarin cewa shin kana da wata hujja da za ka tunkuɗe hukuncin da za a maka, mun ce in ya ce babu dole sai an samu shaidu adalai guda biyu ko kuma adali guda ɗaya. To sai wannan mutumin sai ya zo ya ce ai shi ba a masa izari ba bayan an yanke hukunci. An yanke hukunci wani yana binsa 100,000 ya je ba 100,000 sai ya ce shi fa an yanke wannan hukuncin ne ba tare da an nemi ko yana da wata hujja da zai tunkuɗe wannan shari'an ba. Saboda haka sai a ce to yanzu alƙali kai menene hujjanka, sai ce akwai shaidu adalai guda biyu ko akwai shaidu adali guda ɗaya. Sai aka je aka kawo wannan shaidan, to da aka kawo wannan shaidan kaga an lalata abin da ya faɗa, bai da hujja kenan, tunda adalai sun shaida cewa lallai tunda aka nemi ko yana da wani hujja hujjarsa ta kare kafin a yanke masa hukunci. To shi wa'annan shaidun da suka ba da shaida cewa alƙali bai yi hukuncin ba sai da aka masa izari, to wa'annan su kuma ba a yin izari a sha'aninsu. Me ma'anar izari? Ba za a ce to shin wa'annan shaidun da suka shaida alƙali ya tambaye ka ko kana da hujja sai da kace ba ka da ita aka yanke hukunci, shin kana da wani hujja da za ka tunkuɗe shaidansu? Misali ya sake cewa a ai wannan ɗan ƙwaya ne ko a barawo ne ko kaza kaza, to ba za a yi haka ba, ba za a yi ba. Domin idan an yi haka sai aka lalata shaidan wa'innan, to nan gaba kuma za a sake hukuncin a sake kuma kawowa, nan ma sai ya sake lalata shaidan wa'innan, to har yaushe abin zai ƙare? Kaga an samu tasalsul kenan. To ba za a yadda tasalsul ba, domin za a dinga jan hukunci ba tare da hukunci a ƙare ba. Shi ne tatabo, wannan a masa izari, wancan ma a masa, wancan ma a masa, babu ranar da wannan izarin zai ƙare. So saboda haka in dai alƙali ya kawo shaidu guda biyu a adalai cewa ya nemi ya kawo hujja ya kasa aka yanke masa hukunci, to ba za a ce wa'annan shaidun kuma ko akwai hanyar da zai soke su ba, ko ya soke su ma a banza an riga an gama hukunci. Mun gane tasalsul ko shi ne tatabo, abin zai dinga bi ya dinga bi, wannan ma mar taskiya, wannan ma ba ran da abin zai kare. Sai ce walallazi wajjahahu alqadi ila ma kana kattalifi minhu badala, walallazi wajjahahu alqadi, haka nan mutumin da alkali fiskantar da shi ila ma kana kattalifi, izuwa ga abin da ya kasance kamar rantsarwa, sa rantsuwa, minhu badala, badalan maimakon minhu shi. Wato idan alƙali ya wakilta wani ya je masa wani aiki na abun da ya shafi wato wani hukunci bayan alƙali ya gama shari'a ya zartar da wannan hukunci, to shi wannan wanda alƙalin ya sa zai yi aiki ne badalan minhu, wato maimakon alƙali, kaga ya nubu mana ba nafsihi kenan, yana wakiltan alƙali. To shi wannan mutumin ko ba za a ce sai an masa taskiya ba, ba za a ce ai izari ba. Kun fahimci bayani? Misali yanzu barawo ne aka yanke masa hukuncin yanke hannu, kudu hujja ta bayyana, bai da wani hujja, sai aka sa wani ya je yanke masa hannu, to sai a ce to sai an nemi barawon ya yi bayanin shin yana da wata hujja da zai tunkuɗe adalcin wanda zai je yanke masa hannun nan. Kaga ba za a nema, in an nema ce ai wannan bai yadda da shi ba, mutumin kirki ba ne, ba zai yanke masa hannu ba, in an kawo nema haka zai faɗa? A'a, ai shi yana tsayuwa matsayin alƙali ne, alƙali kuma riga an yadda da shi, don da ba adali ba ne ba za a bashi alƙalancin ba. Saboda haka ba za a yi hakan ba. To wannan yana da yawa misalinsa, shi yasa ya ce ma kana kattalifi, kaga kattalifi kamar rantsarwa. Rantsarwa shi ne ka zo ka kawo shaida guda ɗaya, kana bin wane miliyan ɗaya, ka kawo shaida na biyu ka kasa, sai a ce ka haɗa da rantsuwa sai a baka kuɗinka. To kaga rantsuwan nan ba lallai alƙali shi zai saka rantsuwan ba, zai iya wakilta wani ya ce ku je masallaci bayan sallar la'asar a tara masa jama'a ya rantse, shi alƙali ba sai ya je ba. To wanda zai je saka wannan rantsuwan kuma ba za ka ce wai a'a ai kana da suka a kansa sai an masa taskiya ya zama adali kafin kafin ya saka rantsuwa bayan shi yana wakiltar alkali ne akwai abin da za a fasa ne ya riga an gama shari'a kam yanzu zartarwa ne to baka da wannan wato ainihin wannan hujja to haka nan abin da ya shafi wato hiyaza abin da ya shafi hiyaza shine kamar wato an yi hukunci gidan da kake ciki ba naka bane ko motar ka ba taka bane an gama yake hukunci ta zaidu ne to sai a sa alkali ya wakilta wani ya je karbo motar to ba za a ce wanda alkalin ya tura shi ma sai an mata tafiya an tabbatar da adalcin sa ba ashi wakili ne wakilin alkali ne to da haka babu wani abun da wato za a abun nan za ba wani tafiyan da za a masa haka nan mutun yayi sata to abun da ya satan ba a sani ba ya kai nisabin da za a yanke hannu ko ke kai ba sai alkali ya kira wani dan kasuwa ko dillali na kaya wanda ya san kiman kayan sai ce ka je kai kiman kayan nan ya kai a yanke masa hannu ko bai kai ba ya kai rubu'in dinari ko bai kai ba da ya je duba kiman kayan sai ce wannan kayan ya kai rubu'in dinari ya kai a yanke wa barawan nan hannu sai barawan ya ce a ni ban yadda da shi ba fa domin yana shan giya ko shi ma barawa ne ko kaza duk wani sukan da zai kawo ba za a saurare shi ba domin yana aiki ne a maimakon alkali ai ba hukunci bane wannan zartar da hukunci ne an riga an yi hukuncin in ma bai maka ba wani daban zai maka kuma duk abu guda ɗaya ne zai yi maka abu kwaya ɗaya ne zai yi maka to ba zai ce a ai wannan bai yi kima na adalci ba a nemo dai wani dillalin ya sake kima abun a ai alkali ne ya wato ainihin wakilta shi tunda alkali ne wakilta shi ba za a canja ba haka nan wanda aka halaka wani abu mutum ne fasa wani mota sai kai karansa aka je aka yi hukunci aka samu shaidu tabbashi ne ko ya yi itirafi cewa shine yayi dishi ne to sai aka ce to dole ka biya shi sai aka ce to a samu waɗanda suka san harkan mota sai su je su yi kiman wannan abun da aka faffasa masa nawa ne zai ci nawa ne zai gyara shi sai a zo a yi kiman sa a ce 100,000 ne zai gyara to bai da dama ya ce a ni wannan ban yadda da shi ba wanda yayi wannan kima din ai wakiltan alkali yake shi kuma alkalin kafin ya sashi ya maka kiman ai sai da ya yadda da shi tun da ya yadda da shi shikenan maimakon alkali zai da kansa ne amma zai wakilta wani ya je yayi saboda wancan din shi ya san harkan to nan ba dama shi wanda aka yi wa hukunci wato wanda zai biya haƙin yayi ja ya ce a shi bai yadda da haka ba ai mutumin nan ba mutumin kirki bane babu dama yayi hakan saboda haka abinda aka kimanta ya biya mai haƙi ko mai kaya dole ya biya shi sawa'un gida ne ko mota ko makamancin wannan ko wani rauni haka nan wanda aka wakilta shi don ya duba aibin abun sayarwa wato mutum ne ka sai kayansa sai ka je ka samu yana da matsala sai ka dawo masa da shi ka ce abinda ka sayar min din nan yana da matsala sai ya ce a'a wannan abu a wurin ka ya samu matsala ni ba a wurina ba ne sai suka kama jayayya har wannan ya zo ya maka shi a kotu to dai zai maka shi a kotu kaga yanzu ana son a tabbatar da wannan abu ya faru kafin ya saya ne ko kuma bayan ya saya to kaga tabbatar da wannan yana da wahala to sai a je a samu ahlul khibra na wannan abun wanda suke da kwarewa a wannan abun sai su je su duba wannan aibin tsohon aibi ne ko dadede ai ko sabo ne misali a kaman keke ne a ce ya karye dama wannan keken a karye ka sayar min shi sai ce a kai ka karya shi a wurinka shikenan sai a je wajen alkali sai ya sa masu harkan keke su je su duba wannan kan sabon kariya ne ko tsoho ne idan suka je suka duba suka ga har yayi tsatsa wannan tsabon kaga sun san cewa tsoho ne in ko suka ga yana kyalli fari fat kaga wannan sabon kariya ne to idan aka yi kunti aka ce sabon kariya ne bai zai ce a shi bai yadda ba ai wannan ba mutumin kirki bane kaza kaza ne bai zai mini wannan kima ba ai alkali ne ya sa shi sanda alkali ya yadda da shi kafin ya sa shi ya duba maka wannan abun ya gane cewa sabo ne ko tsoho ne alkali kuma sai hukunci akan wannan abu to kaga ba wannan na misali da keke kowane irin kayan sayarwa wasu za su iya gane wannan tuntunin ne ya samu matsala ko kuma daga baya ya samu damuwa haka abun da ya shafi uyubul mar'a wato kaman mace ne ka aure ta sai kace tana da wani aibi a farjinta wanda bai zai ka ci gaba da zama da ita ba tana da wani ƙaho a farjinta wani ƙashi ba za ka iya saduwa da ita ba ita ta ce babu aka je kara kana son amiyar maka da sadakin ka ne da abin da ka kashi sai a sa wasu mata su je su duba ta idan sun tuba suka tabbatar da tana da wannan aibin ba dama ta ce ai wannan matan ba kaza bane ai alkali ne ya yadda da ita ne wakilta ta taje ta duba wannan abu in an tabbatar da shi za a yi hukunci ba za a ce shin kina da wani hujja da zaki tunkuɗe shaidan wannan mutumin ba to haka nan dukkanin abin da ya shafi wato abin da alkali ne zai yi shi amma ya wakilta wani ya zo ya yi bayan an yi shari'a ko kuma kafin a yi shari'a to wannan ba za a ce za a yi izari a kansa ba domin abubuwa ne na wanda ana neman ahlul khibra ne fil qada wato waɗanda suke da khibra a abin nan abin da ya shafi wato hukunci yanzu kamar misali a ce motoci ne guda biyu sai suka yi karo da juna ko wani ya zo ya buki wani daga cikin masu mota ɗin sai aka kawo alkali wannan ya ce shi ne sai ya biya ni kowace mota ta ɓaci wannan ya ce shi ne wannan ma ya ce shi ne shine buge ni wannan yace shi ya buge ni kaga sai ka gane waye bugi dan uwansa kafin ka gane waye zai biya dan uwansa waye za a biya waye ba za a biya ba to kai ba ala khibra ne wannan ba sai ka nemo road safety su suka san harkan hadari da sauransu su zo su goda su auna su gane waye bar hanyarsa yanzu ya samu wannan waye ya buge wannan a cikin su sai su gane maka wanda ya bugi dan uwansa to haka yin abin da ya shafi likitoci ne sai a nemo likitoci su zo su duba kowane irin abu ne za a nemo idan misali tiyata ne wani ganganci yayin wani ya kashe shi wannan yace bai yadda ba ganganci ne wannan yace kuskure ne sai a nemo alal khibra daga cikin likitocin sai a duba a gani ya ya fede shin akwai gangancin a ciki ko babu za su iya ganewa akwai ganganci sai ka biya jiya in babu kuma yake na ce a wannan ba daidai fitan kawai kwanansa ne ya kare ba wai tiyatar ne ta kashe shi ba misali idan an samu wato jayayya so kowane abu akwai wanda za a koma a tambaya don a gane waye mai gaskiya waye marar gaskiya to irin wannan idan an ce duk wanda aka kawo zaka ce ba kai da shi ba wani in ka wannan ka ce ba kai da to baran da kuma hukuncin zai kare sai ce walalladhi bayna yadayhi qashahid walallatifu fil qasamati itumit walalladhi bayna yadayhi qashahid walalladhi shahid walalladhi qashahid hakanan banda wanda ya shaida bayna yadayhi a gaban alkali shi ma ba za a baka izari ba ba za a ce ka kawo wani suka a kansa don kar a yanke maka hukunci ba wato shaida ne ba da shaida a kanka kuma a gaban alkali abun ya faru to ba za a ce maka kana da wata hujja da za ka kawo ka tunkuɗe wannan shaidan ba walallafifu ko kuma jama'a waɗanda ba adalai ba utumit da aka dogara da rantsuwansu fil qasama a cikin qasama abinda ya shafi rantsuwa 50 domin a kashe wanda ya kashe muku wato ɗan uwanku to shi ma wannan ba za a ce sai a musu taskiya an tabbatar da adalcinsu ba so nan akwai matsala guda biyu matsala ta farko shine walallazi bayna yadayhi qashay wanda ya shaida a gaban alkali abu ya faru a gaban alkali to ba a bukatan sai a masa taskiya misali rikici ne ake wane yana bin wane haƙi sai aka shiga kotu ina bin ka 10,000 kana cewa a kafin mu zo kotu da muka zo kotu sai kake ga abokaninka wanda suka reka ka kotu yana bina fa 10,000 nan da gangan ne nace ba a bina to a sai alkali ya jika kuma wasu adalai ma sun jika guda biyu to anan kaga kai itirafi amma ba alkali kake gaya ba hira kake yi to anan wa'annan shaidu guda biyu adalan nan za su iya shaidar lalle ka yadda kai ikirarin ana bin ka wannan 10,000 dole ka biya ta ba za ka ce ai wa'annan ba adalai bane a me yasa saboda ai a gaban alkali abun ya faru shi alkali ya sani a gaban sa abun ya faru to shi ko alkali baya aiki da ilimin sa sai dai abun da ya shafi harkan shaidu mun karanta wannan a baya wa fi shuhudi ya kumul qadi bima ya'lamu minhum bi ittifaqil ulama so da aka bangaren shaidu alkali zai hukunci wannan adali ne ko wannan ba adali bane ko da adalai biyu sun masa taskiya sun ce adali ne shi kuma alkali ya san yana da matsala in yazo ba da shaida alkali zai ce a banda wannan kan aje a nemo wani shaidan da wannan yana da damuwa amma ko abu ya faru a gaban alkali aka kawo kotunsa ya san lalle a gabansa aka yi wannan wane ne ba da gaskiya ne mai gaskiya ba dama ya aiki da iliminsa yace to bari in yanke wannan hukuncin tunda na sani babu bukatar ma a kawo shaidu bai da wannan sai dai in an kasa samun shaida yace ka tafi wajen ka tafi wani kotun ni in zo in maka shaida alkali wani alkali ya maka hukunci ni in maka shaida wannan shi mun karanta shi a baya wa haquhu inha'u ma fi ilmihi liman siwahu shahidan bi hukmihi saboda haka haƙƙin sa yace kawai akai karan wani wuri shi kuma ya zo mai shaida to amma idan a gaban sa abun ya faru kuma ga shaida wanda suke nan sun ba da shaida a wurin saboda haka ko ma shi wannan wanda aka za a yi wa hukunci zai kawo suka akan shaidun ai alkali dama yana da ilimi akan wannan abun a gaban sa akai to wayannan shaidu guda biyun adalin da su ba da shaida kuma ba za a tambaye shi shin kana da wani abu da zaka tunkuɗe shaidan wayannan ba domin idan haka ya tunkuɗe ilimin alkali kenan ya tunkuɗe ilimin alkali to shine wanda shi ma mun karanta shi wa qawlu sahnuna bihi al-yawma amal fima alayhi majlis al-hukm ishtamal qawlu sahnun da shi ake aiki in a gaban alkali aka yi abun kaga nan ya sa akwai jama'a wurin wanda suka ba da shaida ba ya aiki da ilimin sa wani amma dai ya hala da ilimin sa kaga wannan baya shakka kenan to ba za a ce in ya soki wayannan shikenan hukuncin ya rushe ba ai hukuncin dama ba shakkan sa alkali yake ba sai dai ba dama ya aiki da ilimin sa ne amma tunda ya samu wasu shaidu sun ba da shaida to babu laifi ya karbi shaidan su kuma ba tare da wato an tunkuɗe wannan shaidun ba amma sharadin shine zama a wannan majalisin za a yi hukunci a wannan majalisin saboda haka an kawo ya yi itirafi ya yadda wani yana bi amma ba alkali yake ga ba wani ya ji kuma alkali ma ya sani ya ji lokacin da ya faɗa sai a yi hukuncin haka amma sai can an waje daga baya ne za a kawo ko a can wani wuri za a yi wannan hukuncin to ba za a karbi shaidan wayannan din ba domin zai yi wa su dan canja ra'ayi ko kuma a tuhumi alkali kamar yayi aiki da ilimin sa ne kuma idan an karbi shaidan nasu idan adale ne aka karbi shaidan su to za a iya kuma tunkuɗe shaidan idan suna da wani matsala shi wanda aka yi hukuncin zai ce ai wannan mutanen suna da damuwa ko suna abin nan shaye-shaye ko wani ta'addanci ko fasikanci ko wani abu idan suka kawo shaidu akan haka za a canja wannan hukuncin amma in abun ya faru a gaban alkali sannan kuma aka yi wannan hukuncin shi ma alkalin ya sani to wannan kuma ba za a wato wargaza shi ba matukan a wannan majalisi na hukuncin aka yi wannan dukkanin sa a babin kaman wakilcin alkali ne alkali ya sani sai ya karbi shaidan wani kaga abinda ka sani alkali ne zai wannan abu sai turo wani ya je ya yi shi sai malai suka kafa dalili da hadisin wato abinnan hadisin Unais wato wani mutum da ya zo ya kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya sadu da matarsa shikenan da ya sadu da matarsa ya zina da matarsa to sai aka ce shi wannan yaron za a fanshe shi da raƙumi 100 da kuma baiwa sai aka ce a zo wajen manzon Allah ta sama a yi wannan hukuncin to kaga wannan ba shine hukuncin musulunci ba sai manzon Allah kuma yake to haka ta faru eh yaro yake haka ya faru ba yaro ba kai shi dan wannan mutumin don baligi ne to sai manzon Allah yake to maraƙuman ka 100 shi yake ga baban wannan saurayin kenan yace raƙuman ka 100 za a mayar maka da kuma baiwar ka za a mayar maka amma yaron ka za a masa bulala 100 saboda bai taba yin aure ba amma dai ya balaga to sai manzon Allah sai yace ugudu ya Unais idan ra'ati hadha fa in itarafat farjumha shi mai matan yana nan sai ya ce Unaisu ka je wajen matar wannan mutumin in ita ma ta yadda cewa ta faɗa da bakinta ta yi zina da wannan matashin to ka jefe ta kawai shikenan sai ya tafi ya tambaye ta sai ta ce lallai sun yi zina din shikenan ya haɗa mutane aka jefe ta har ta mutu ta tafi lahira aka mata hukuncin zina to kaga anan manzo sama ya wakilta Unais kuma da aka je ba a ce ai Unaisun nan sai an tsaya ana cewa to kin yadda da hukuncin Unaisu ko baki yadda ba gaya mata haka ba domin yana wakiltan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana wakiltan alkali ne to shi yasa Jallad wanda yake bulala idan alkali yake hukunci a wanda yake cewa Jallad wanda zai maka bulala 100 ko ya sare wuyanka idan hukuncin kisa aka maka to shi kuma wannan ba zaka ce ai baka yadda da adalcin sa ba zai zakar maka da wannan hukuncin ba ai yana wakiltan alkali ne ba ka yadda da adalcin alkali ba magana ta kare to da haka zai zartar maka da wannan hukuncin ne a matsayin wato maimakon alkali to wannan matsala ta farko a baitin na biyu shine walal lafifu fil qasamati itumi hakanan ba a yin izari ga lafif wato sune jama'a masu rauni wanda suka harhado jama'a maza da mata da yara a wajen kasama wanda aka dogara da rantsuwan su to su ma ba za a izari a cikin su ba wato mutun ne ya kashe wa wani dan uwansa sai aka samu lawus wato alama na cewa shi ya kashe din amma babu shaidu adalai guda biyu cewa lalle shi ya kashe musu dan uwa amma dai lokacin da yake cikin jina-jina an zo an tambaye shi wane ne ya kashe ka wane yace dami inda fulani wane ne ya kashe ni kaga an samu dan alama ko kuma an tabbatar da shaidu an tabbatar da shaida guda daya wane ne ya kashe shi shi ma a matsayin laufi yake alama ko kuma an samu adalai guda biyu wane ne ya buge shi shi ya masa wannan raunin to amma yayi doguwar jinya sai ya rasu to yanzu ba a sani ba da wancan raunin ne ya rasu ko a diabetes din sa ne ya tashi ko hawan jinin sa ko ulcer sa da tai chronic ko wani ciwo ne ya zo ya shige shi duk ba a tabbatar ba to ba za a yi kisasi ba sai duka absurorin da na faɗan nan sai ƴan uwan wannan mutumin sun rantse rantsuwa 50 kafin a zartarwa da wancan hukunci rantsuwa 50 za a riba su a tsakanin dangi magadansa to wannan shi ake cewa kasama suka ce hiyal aymanu tuqsamu ala awliya'il qatili idza da'u addama shine wato rantsuwa da ake rarrabawa a tsakanin ƴan uwan wanda aka kashe in sun yi da'awan jinin suka ce wane ne ya kashe mana dan uwa ko kuma ala mudda'a alaihi muddam ko kuma akan wanda aka yi da'awan su suka kashe din wato su ƴan uwan za a ce ku rantse rantsuwa 50 ku cancanci jinin dan uwan ku a nemo wannan mutumin a kashe shi ku rantse cewa shi ya kashe muku dan uwan ku tunda kun samu shaida daya adalai ku rantse cewa shi ya kashe muku dan uwan ku rantsuwa 50 saboda ya ce da me inda fulanin wani ne ya kashe ni lokacin yana kokarin mutuwa ku rantse rantsuwa 50 tunda an same shi a kofar gidan ƴan adawa ne wanda dama akwai wansu kashe shi kamar dama akwai yaki tsakaninka da su ko makamancin wannan ko ta mummunar adawa ko sun taba cewa wani ya taba cewa wani in mun same shi sai mun gama da shi sai aka same shi a kofar gidansu ko a gidansu aka samu gawarsa ku rantse rantsuwa 50 shine kashe shi ko yayi jinya bayan raunin ku rantse rantsuwa 50 cewa da wannan raunin ne ya mutu raunin ne sababin sa ba wani ciwo ne ya zo ya shige shi ba idan suka rantse shi kenan sai a ba su wannan mutumin sai su kashe shi idan ko suka ki su rantse saboda ba su da tabbas suka ji tsoro tunda ba ya kiji a cikin al'amarin to sai a ce su waɗanda ake da'awan su suka kashe su rantse rantsuwa 50 wanda ake tuhuma din in sun rantse rantsuwa 50 shikenan ba su da wani hujja kuma da za su kawo to wannan rantsuwa na kasama ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa hadisin Sahal bin Abi Hatma wato Abdullah bin Sahal sun tafi Khaybar da shi da ƴan uwansa saboda dan matsala na rayuwa haka bari su je su nemi abinci shikenan sai aka kashe shi a Khaybar a garin Khaybar kuma aka jefar da gawansa a cikin wani ruwa to shikenan da suka dawo tunda sun same shi a wurin Yahudawa kuma kaga ƴan adawa musulmi ne to da suka dawo sai suka kai wa manzala sa sama kukan su cewa suna tuhuman Yahudawa wannan sune suka kashe musu wato ainihin dan uwa sai manzala sa sama sai tambayi su Yahudawan yace ko ne kuka kashe shi sai suka ce wallahi mu ba mu kashe shi ba ko kashe dan uwan wannan Yahudu suka ce wallahi ba mu kashe shi ba suka yi inkarin wannan to sai manzala sa sai yake gaya wa Muhayyisa da Kuwaisa da Abdurrahman bin Sa'd sune ƴan uwan wanda aka kashe din sai yace atalifuna wa tastayquna dama sahibukum za ku iya rantsewa don ku cancanci jinin dan uwanku a wata ruwan Bukhari za ku rantse rantsuwa 50 don ku cancanci jinin dan uwanku ma'ana a ba ku wanda kuke tuhuma ku ware mutum daya a ba ku kashe shi sai suka ce la ba za mu iya ba me yasa ba za su iya ba ba tabbas rantsuwa 50 ko tana da yawa riba ta zai a tsakanin su, duk wani mai gadon sa wani zai samu 10, wani 20, wani kila 5, haka kowa gurgudun gadon sa, gurgudun yadda za a riba rantsuwan. Idan wata rantsuwa ta kare, wannan yana da kashi 2 cikin 1, wannan yana da kashi 1 cikin 2, sai a hadawa mai kashi 2 cikin 1 din. In rabi rabi ne, sai a ce wani ya rantsa a cikin su. Sai sun rantsa rantsuwa 50 daya bayan daya ana kirgawa, sai a ba su kashe shi. Sai suka ce ba za su yi ba. Shikenan sai manzo Allah sai kuma sai ya ce to Yahudawan da su rantsi, in sun rantsa sai su kubuta su tafi. Su rantsa rantsuwa 50 su kubuta su tafi. Sai wannan ba Allah suka ce ya Rasulullahi, wannan ba su da tsoron Allah. Ba Yahudi zai iya rantsewa a kan ƙarya ai, sai iya rantsewa a kan ƙarya, maza za a ce to ba ku da wata mafita sai wannan, ba ku da wata mafita. So daga nan maza sun hasa ya ji tausayinsu, sai ya ba da jiyan ɗan'uwansu ɗin, aka sa aka ɗauki raƙumi 100, sai aka ba su aka ce to gashi, tun da ko kun ƙi ku rantse, kuma ba ku yarda da rantsuwan wato Yahudawa ba. Wannan kuma adalci ne irin na shugabancin maza sun hasa da kyautatawa, don ya riba rigiman kawai. Sai ya ɗauki raƙumi 100 sai ya ba su, ba shi kenan magana ta ƙare ba, an biya su diya. Sa'ad bin Abi Hasma ya ce wallahi wani jar raƙumi sai da ya harbe ni a cikinsu, ina tunawa wani jar raƙumi cikin raƙuma 100 da manzo sun ya bawo ya bayar, wallahi ya harbe ni da ƙafansa. Haka manzo sun ya ɗauki raƙumi 100 ya bayar. Ka duba shugabanci malam, shugabanni ne inda aka suke malam, ba dole a sallama musu ba. Duk wani sulhu wani rikici kawai ka miƙa, kawai ka riba wannan rikicin, shi kenan magana ta ƙare. Dole a daraja ka, dole a girmama ka, a ga mutuncinka, a san cewa kai mai tausayi ne. To muhallu shahid a hadisin da manzon Allah ta suma ya ce da su rantse rantsuwa 50 su Yahudawa, don Allah Yahudawa adalai ne, amma kuma sun rantse za a yadda. To shi yasa a rantsuwan kasama babu sharadin adalci, ba za a ce ana tuhumanka na kasama za su rantse rantsuwa 50 kai ka ji masa ciwo, ga shaidu nan bayan shekara ɗaya yana jinya ko shekara biyu sai ya rasu, sai suka ce da sababin raunin nan ne da ka masa da gangan ya rasu, kaga hukuncin ka hukuncin kisa ne. Sai aka ce to ku rantse rantsuwa 50 da sababin wato cewa da sababin raunin nan ne ya mutu, ba wani ciwo ne ya shigo ba. Sai suka ce da su rantse, to baka da dama sun rantse rantsuwa 50 ka ce a'a a cikin su fa akwai fasiki, akwai wani barawo, akwai dan shaye shaye, a ai Yahudawa ma an ce su rantse kuma a karbi rantsuwan su ballanta na ko musulmi. To baka da daman da zaka ture wato ainihin wannan shaidan ko wannan rantsuwan, kaga babu izari wato a wannan muhallin kenan. Ina fata mun fahimta. Wannan shine al-lafifu fil qasama, yace walal kathiru fihi mul udulu wal khulfu fi jami'iha manqulu. Walal kathiru, hakanan a shaidu dewa wanda fihi mul udulu, a cikin su akwai adalai, akwai kuma wanda ba adalai ba, to shi ma babu wani izari. Ka kawo shaidu kaman guda 30 duk shaidanka ne, ba ana haka ba? To sai aka samu guda 10 ne daga ciki adalai, duk 20 din nan ba adalai ba ne, shikenan ba kuma ba za a zo a ce kuma wai a'a su wayannan 20 din za ka zo ka ce to ai cikin shaidunsa 30 din nan ni ban yadda ba, guda 20 da cikinsu daga cikinsu ba mutanen kirki ba ne, a to guda 10 ina mutanen kirki ne, ko kwa biyu ma sun isa ai. To kaga wannan ma a tsaya ana neman izari a baka wani uzuri, ko zaka tunkuɗe wannan shaidan bata taso ba, tunda kaɗan ɗin ma suna iya isa ballantana kuma an samu masu yawa. To wannan ba za a yadda da wannan ba. Sai ya ce wal khulfu fi jami'i ha manqul, sabani a cikin wannan dukkanin sa an ciro shi, wato kowanne akwai sabani, amma fa sabanin la yultafatu ilai, ba wai waya zuwa gare shi. Wannan dai yanda malamin ya tsaro mana haka hukuncin yake, ko da wani ya saba to ba an aje sabanin nasa, an yi aiki da abun da ya fi rinjaye wanda mafi yawan malamai suka tafi a kansa. Akwai wani mutum ana ce masa, ana misali da shi akan abun da ya shafi wato shaidu masu yawa, ana ce masa sunansa alkunyansa Abul Khair, kun san ma'anar Abul Khair, ma'abocin alkhairi kenan, Abul Khair ma'abocin alkhairi. To sai aka masa lakabi da Abu Sharr, ma'abocin sharri, saboda me? Saboda zindiki ne, munafuki ne, an tabbatar da munafurcinsa. To da haka sai ake ce masa Abu Sharr. To shi kenan sai ana son a masa hukunci, idan munafuki ne hukuncinsa hukuncin kisa, kuma ko ya tuba ba za a karɓi tubansa ba, sai dai tuban ya je amfane shi a lahira, amma a duniya ba za a saurare shi ba. To shi kenan sai aka kawo za a masa hukunci. shikenan sai aka samu shaidu masu yawa wanda suka zo suka ma suka zo zasu masa za su yi shaidan cewa wani zindiki ne a wuri kaza ma yayi munafurci a wuri kaza ma aka dinga fada cewa ba cikakken musulmi bane ya shigo musuluncin nan don ya masa zagon kasa ne sai aka yi ta kawo shaida aka kawo shaidu da yawa to amma a cikin shaidu da yawan gaba daya 20 ne kawai aka samu adalai a ciki 20 amma sun kai kusan 100 to shikenan wannan 20 din sune wanda aka karba kuma Munzir bin Sa'id da Ishaq bin Ibrahim suka bada fatawan aka kashe shi kuma aka kashe shi ba a damu da sabani a wasu malamai sun ce a sai an sauran ma dole sai sun zama adalai ai ba bukatun sauran su zama adalai tunda an samu har 20 adalai sai na kuma za a nemi ko da 1000 ne sauran ba adalai ba ai suna karfafa 20 din nan ne amma da 20 din aka dogara saboda haka ko da an ce akwai sabani to fa sabanin ba a hukunci da shi abinda ma da ya kawo shine zancen da yafi inganci shine aka dogara da shi to sannan daga cikin waɗanda ba a yi musu izari wanda malam bai kawo ba akwai al-adalul mubarris wato adali wanda ya shahara da adalci kamar Imam Malik ya zo maka shaida kana bin wani haƙi dan Allah za a ce to shin kana da wata suka da zaka yi wa Imam Malik a rusa shaidan sa zaka samu to wannan kar a bata lokaci ma ba za ma a tambaye ka ko kana da wani suka ba to ko ba Imam Malik ba in mutun ya shahara da adalci a gari to ba a yin izari to amma ana yin izari a hali guda daya a zancen mafi inganci shine adawa hali guda daya idan mutun ne ya shahara da adalci sai ya zo ya shaida akan ka cewa wane yana bin ka 100 to yanzu idan ka zo ka ce eh lallai wane ya shaida a kaina yana bin na 100 amma fa akwai adawa tsakanina da wane domin ya saki mata na aura kuma tunda na aure ta yake gaba da ni to anan ka rusa shaida ita ko adawa bari in ga maka komin imani mutum yana iya yin ta komin adalcin sa sai ka samu kuma yana adawa da wani kuma saboda wani abu ko abun duniya ko abun da ya shafi misalin da nayi ya aure matarsa ko makamanci wannan ko ya je ya nemi mata wancan din ya hana a bashi to kaga adawa tana amfani to idan akwai adawa to wannan zai sukan wannan hukunci din to amma in ba haka ba adalin da ya shahara da adalci ba cika ture hukuncin sa ba shi yasa yanzu wa da kani idan aka je gaban alkali sai shi kanin ya rasa wanda zai masa shaida sai wansa to idan wansa nan mubarrizi ne wato ya shahara da adalci za a karbi shaidan sa cewa yana bin wani haƙi amma kaga babansa duk yanda ya shahara da adalci ba za a karbi shaidan babansa cewa yana bin wani 100 ba ba za a karbi shaidan mamansa yana bin wani 100 ba saboda tausayi to amma wansa kuma za a iya karba cewa yana bin wani 100 amma da sharadin ya zama adali ne mubarriz adali ne wanda ya shahara da adalci ana ganin zai adalci a tsakaninsa da mai da dan uwansa saboda galibi ana dan samun dan matsala tsakanin uwa da kani ko tsakanin yan uwa ana iya dan samun matsala amma uwa da uba ai uwa da da ko uba da ɗansa ba cika samu ba to amma dukkanin waɗannan za su yi shahada alai idan baba yake lallai Zaidu yana bin ɗana miliyan 1 kuma adali ne baban za a yadda kaga wannan shahada ne alai wani haƙi ne za a karɓa wurin ɗansa haka yi mahaifiyarsa ta ce lallai wannan bashin ina nan aka yi shi yana bin sa za a karɓa amma shi yake bi ba za a karɓa ba to haka nan wa shi ma adali idan yace ana bin kani na 100 to za a yadda ko kani yace ana bin wa na 100 nan ma za a karba to amma idan akwai adawa ba za a karba ba shi abin da ya shafi kan sai an tambaya akwai inda zaka tunkuɗe wannan shaidan in yace eh lalle kam wa na ne amma fa akwai dan adawa tsakanin mu da shi ko kuma kani na ne amma akwai adawa tsakanin mu da shi to nan za a yadda in dai an tabbatar da adawan ba za a karbi wannan shaidan ba saboda haka kawai sai a ce ka je ka nemo shi wancan mai haƙin ya je nemo wato wani shaida daban amma ba wannan shaidan ba to irin waɗannan su ne wanda ya wajaba alƙali ya dinga kula da irin waɗannan a lokacin da zai zartar da hukunci domin hukuncin sai ya dace da wato shari'a irin ta musulunci kuma ya zama babu wani zalunci a ciki duk ka'idojin nan an kawo su domin karka zalunci wanda aka kawo ƙara ko wanda ya kawo ƙara. idan ba a sa waɗannan dokokin ba to za a iya samun zalunci a ciki. In ko aka tabbaka wannan, shi kansa wanda aka bashi rashin gaskiyan, ko a baki yake an zalunce shi, ƙarya yake a zuciyarsa, ya san cewa ba a zalunce shi ba, domin duk hujjoji sun tsaya a kansa gaba ɗaya. Ko ina an shiga an fita, duk an ture tuhuma, duk wata tuhuma an ture ta kafin aka zartar maka da hukunci, sai dai ka ji tsoron Allah, ka ki jin tsoron Allah, ka faɗa da baki cewa ba ma adalci ba, amma a zuciyarka kan ka san an maka adalci. Ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da fahimta. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Malam mai tambaya na farko yake cewa malam ya halatta a daura aure ba tare da bayar da sadakin a hannu ba, kuma in ya halatta ayi haka, shin ya halatta ayi ta zama a cikin wannan auren har a hayayyafa ƴaƴaye da jikoki ba tare da an bada wannan sadakin ba a hannu?
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wabadu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amsa shi ne baya halatta, domin shi dai rukunin aure guda hudu ne: al-mahru wasiqatu waz-zawjani thumma al-waliyyu jumlatul arkani. Dole a samu sadaki, a samu siga, a samu waliyyi, sannan a samu mahalli, shi ne miji da mata. Saboda haka duk auren da baya da sadaki ba aure ba ne. To amma ana yin sadaki bashi, a ambace shi a lokacin daurin aure, a ce an yi auren a bisa sadaki naira 50,000 misali, amma kuma bashi ne. In an yi haka auren ya inganta, amma fa wajibi ne a bada 50,000 din. Bai halatta a kibada 50,000 din ba, haramun ne. Sannan za a iya nikahu tafwid, a daura auren ba a ambaci sadaki ba, ba a gama yanke shawara ba, amma kafin ya tare da matan sai ya gaya mata ga abinda zai bata. To irin wani al'ada da ake yi da sai a zo a yi aure a ce an bada saniya, ba a ganta ba, babu alamanta, ba a san wacce ba ce, su zauna su yi ta haihuwa har su yi jikoki, har wanda ya bada saniyan ya rasu, wanda ya ce ya bada saniyan in baban sa ne, har a zo a riba gado, babu sadaki. A yi ta ɗaya da jikoki ba tare da an bada sadaki ba. Ida ma har mijin ma ya zo ya mutu shi ma ba ba da sadaki ba, kaga wannan kuskure ne. Aure ne, amma ana bin bashin wannan sadakin, wajibi ne a bada shi. Kuma wannan kitsin muna da su dewa, wallahi akwai auren nan sani tun ina yaro aka yi shi, tun ba ni da wayo, har yanzu nan ba a bada sadakin sa ba, har sun yi jikoki ba a bada sadakin ba, har wanda ya bada sadakin ya rasu ma shi kam, shi baban. So yanzu mijin ne ya rage. Ita kuma matan tana tsoron ta tinkari mijin da maganar sadakin, tana tsoron ta tinkare shi. So wannan suna nan barjak da yawa. To ya kamata wannan jahiliyan a ce yanzu an wuce ta. Ilimi yana nan, idan aka maka aure ko da babanka ne ya ce ya bayar, ka tabbatar bai bayar ba, to wajibi ne kai ka bayar don ka fita daga shakka, saboda rukunin aurenku bai cika ba, dole sai ka bada wannan sadakin. In ma kai ne kai alƙawari baka bayar ba, wajibinka ne ka bayar. In ba za ka iya bayarwa duka ba an yanko da yawa, ka nemo wani abu ka ba ta, ka ce don Allah ta yafe maka sauran. Sai ta yafe maka ya halatta. Don ya halatta matarka ta yafe maka wani abu na sadaki. To amma ai ta zama a haka, a cikin shakka, ai ta zama har a jikoki, har mijin ya rasu matar, har yanzu dai har ta auri wani ma ba ba ta sadakinta na farko ba. To wannan kuskure ne, ya kamata a gyara shi. Aure ne, ƴaƴan da aka haifa ƴaƴa ne, ba ƴaƴan shegu ba ne, amma fa wajibi ne a bada sadakin. Haramun ne ci gaba da rike sadakin ba tare da an bada shi ba. Ina ganin shi ne tambayan ko?
Yace malam, menene hukuncin matar da take bin hanyoyi wato don neman ta ga mijinta ya saki wato kishiyoyinta ko kuma ya kore su?
Wancan idan har mijin ya rasu ba a bada sadakin ba, matan tana nan, ƴaƴansa su ɗauka su biya sadakin, su ba mamansu sadakin, ko su ba matarsa in ba ita ce ma mamansu ba. Wata abin da ya kamata kenan. In ma ita ta rasu, su ɗauka su ba magadanta, shikenan ai gadon sadakinta, don sadakin yana daga cikin tarika. Shi yasa hatta sadakin da ba ya ajalinsa ba, a ƙa'ida shi ne ajalinsa lokaci biyu ne. Ko dai ka sake ta, kana sake ta, to ajalin yayi kawai, dole ka bata sadakinta. ko kuma mutuwa, kana mutuwa shikenan, ko ita ta mutu dole ne a bada sadakin lokacin aje lokacin bada shi yayi. To amma ga an rabu ko an mutu ma ba a bada sadakin ba, sai dai galibi in an rabu kan ana rikici a ce sai an bada sadakin, amma ai mutuwan ne sai kaga abun ya wuce aka kuma kuskure ne a shari'a. Tambaya ta biyu shine matan da take ta shige da fice tana koran kishiyoyinta, ma'ana kenan duk lokacin da aka mata kishiya sai ta fidda kishiya, duk lokacin da aka yi mata kishiya sai ta yi wasu siddabarunta ko wasu mukuntanta domin ta kori kishiya. To a gaskiya duk matan da take da wannan halin ba mata ce ta gari ba. Ina ji mun yi wa'azi akan abin da ya shafi kishi, wannan mummunan kishi kenan wanda ya wuce misali, ba kishi ne na ɗabi'ar mace wanda Allah ya halitta ta da shi ba, mugunta ne da hassada ya shiga ciki, mugunta ne da me da hassada. So da aka sai zama adawa ba kishi ba. Menene hassada? Kada ta samu wani abu da ke kika samu, in ba ke ba daga ke kawai ke kadai ke zaki ci moriyar mijinki, ba ke da wani ya ci moriyar mijinki ba, saboda kina mata hassada. Mu zaman ta kiwon auren hassadan sa kike yi, dan alherin da zai wa kishiyarki hassadan sa kike yi. To wannan hassada mummunan dabi'a ne irin ta shaitan, wanda ita ne ta halakar da shaitan wannan hassadan, har ya kiwa annabi Adamu sujjada Allah ya fidda shi daga aljanna, shi shaitan din ya tsine masa ya kore shi har duniya ta tashi tsinenne ne, kuma wutar jahannama zai shiga. Sannan mugunta da adawa ita ma dabi'an shaitan ne, don mugunta yi ya fidda babanmu daga aljanna, muka zo duniya muna shan wahala, wani ma ba zai koma aljannan ba, shaitan ya masa mugunta. Sai sa aka ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa, ba dan shi ba da dukkan mu muna aljanna, kowa ma aljanna za a haife shi. To ke dole sai kin kori kishiyanki saboda mugunta, ko tana nan din kina ta'azabtar da ita, kina azabtar da ita, ba kiya son alkhairi, kina nema wallahi ko wanda suke kashe kishiyar ma su sa guba guba fa su sa a abinci, wai kishiyan ta ci ta mutu. Duk matan da take da wannan ka tsammani tana da imani, ba imani a tare da ita, kuma abu mamaki ita ma fa zai yi ta haifi ƴaƴa mata, kuma ƴaƴa matan dukkaninsu marasa mata ne za su aure su, kuma idan marasa matan ne suka aure su ba za su musu kishiya ba ne, su ma dole za su zauna da wasu. Kin koya musu mugunta da ƙeta da adawa da hassada kafin su bar gidanku, kike su bar gidanki, idan suka je gidajen mazajen su abinda kike nan shi za su tsabbaka. Kuma irin wannan ƙarshen ta sai a zo a shiga bokaye a kama wasu tsafi-tsafi ana shiga bokaye, shikenan kin asaran addininki, kin hana mijinki kwanciyar hankali, kin zudda mutuncinki, kin lalata tarbiyyar ƴaƴanki, kin hana su jin daɗi na zamantakewa na aure, su ma suna can suna ta fama da gaba da hassada din a gidan mazajensu da tada wa miji hankali, ina auren zai yi albarka? Ba zai taɓa yin albarka ba. Su ya kamata ma sa masu irin wannan halin wallahi su ji tsoron Allah, Allah sai ya tambaye su ranar kiyama. Haƙƙin wani ne, cutar da miji ne, cutar da kishiya ne, haƙƙin wani Allah ba ya yafe shi sai in mai haƙƙin ya yafe. Wasu hal arfari suke da wannan, sun kori wance ai bai isansa ba, duk wacce ya kawo ma za ta tafi. Bai iso me wannan haka? Ba duniya ba ce, ina za ki shiga? Kina ta jawa ƴaƴanki mugunta, su ma za su je wani wuri su sha wahala, a wahalar da su, a rama wa iyayen wasu. Ba ki musu tarbiya mai kyau ba, ba ki samu albarkar mijinki ba, abinda mijinki yake so ba kya son sa. So duk mai irin wannan halin ta ji tsoron Allah, kuma ba za a ce mata mace ta gari ba, kuma ta kama hanya ne na tafiya wutar jahannama. Ki kori wannan, ki fidda wannan da bokanci da tsafi da mugunta da guba da waye-waye, dukkanin wannan wallahi duk matan da take wannan ba ta da albarka, ba ta da albarka. Kuma ƴaƴanta ma ta lalata tarbiyyarsu, maza da matan dukkaninsu illa man rahima Allah, an koya musu mugunta tunda suka taso, mugunta suka samu ake a gidansu. Allah ya sauke.
Wannan ke cewa malam al'adar mace mai ciki wadda take yin al'adar mafi yawan kwanakinsa nawa ne?
To mace mai ciki takan yi al'ada amma bayan cikin ya kai wata uku a bisa zance mafi inganci, ya kai wata uku. To wasu malamai sun tafi tana yin al'ada kwana 15 ko makamancin wannan har zuwa kwana 20, wato kwanakin al'adanta za su iya sabawa da kwanakin al'adan wacce ba ta da ciki. Wasu kuma suka ce a tsaya dai iya kwana 15 din, in ya wuce kawai ya zama jinin cuta. To amma galibi mace mai ciki ba ta al'ada, shi yasa wasu malamai ma suka ce kwata-kwata mace mai ciki duk jinin da ya zo jinin cuta ne kawai, ba na al'ada ba ne. Aka ce a in dai ya zo a irin kwanakin al'ada, a yanda al'ada ta saba mata, irin kalansa da tunkudansa da zafinsa da warinsa da irin na al'ada, to ba dalilin da ya hana wato a ce masa al'ada ne, sai a dauke shi a matsayin jinin al'ada ta ci gaba da abun nan dinsa har sai in ya wuce kwanakin al'ada sai a dauke shi na ciwo ne. So in ko ba irin na al'ada bane yana fito mata kawai irin yanda jinin cuta yake fitowa, to wannan ba za a dauke shi al'ada ba, don mata da yawa suna da ciki sukan yi jini sai su yi tamanin al'ada ne, sai kuma su ga abun ba yanda al'ada yake zuwa ba, idan an je asibiti sai a gane ba jinin al'ada bane, ko dai cikin ne ya zube ko kuma cikin bai zube ba amma rikici ne, jini yana zuba amma kuma cikin na nan, to wannan kaga sai a tafi asibiti kenan. To amma tan zaka kirga 100 daga da aka samu guda 10 wanda suke al'ada a lokacin da suke da ciki, galibi ba sa yin al'ada din, amma in sun yi kuma za a dauke shi a matsayin jinin al'ada ne. Na'am.
Yace mallam zumunta kam da Allah ya yi umarni a sadar kuma ya yi narkun azaba ga wanda suka wato yanke ta, ta shafi zumunta wanda ake da alaka ta jini ne ko kuma hadda ɗaya abokan arziki?
Zumuncin da narko ya zo a kansa, wa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatilu arhamakum, zuwa ƙarshe ana nufin zumunci na jini. Da la yadkhulu aljannata qa'idun, mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba, duk wannan jini ne abun nan, hukunci ne na abun nan na zumunci ne na jini, dan uwanka na jini duk garkon da ya zo a kai. To amma wanda ka kulla zumunci da shi na abokantaka, shi ma ba a son wannan zumuncin ya yanke, ba a son ya yanke. Kai idan ma har ya zama na ma dan uwanka musulmi ne, kai alaka da shi, ya zama ko sallama babu tsakaninka da shi, to ba a yadda ba iya kwana uku aka baka. Shi kuma shine hadisin la yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuhajira akahu fawqa 3 fayaltaqiyani wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha fa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Ba alata ga mutun da ya imani da Allah da naran lahira, wato ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana, kaga wannan dan uwa musulmi yake nufi, kana mu'amala ne shi, sai su hadu ko sallama babu a tsakani sama da kwana uku. Amma idan mutun ya bata maka rai, zaka iya kaurace masa kwana uku ko magana karka masa ko sallama ma ba zaka masa ba, abun ya kai inda ya kai, don ka ladabtar da shi in kaurace wa shefi alini. Bayan sa kuma to zaka iya ka ci gaba ka ki mu'amala da shi yanda da ake yi, saboda wani mafsada wani barna da ke ciki, amma ba yadda kuma ku hadu babu sallama ba, assalamu alaikum ya maka ka amsa, kai ma kuma ka masa sallama, wannan shine ba a yadda yanke a tsakanin wato zumunta ta musulunci ba. In ko abun bai kai ga haka a yi wannan ba, shikenan sai ku ci gaba da mu'amalan ku kamar yadda kuka saba.
Wannan take cewa in tana hira, in tana waya da samarinta, kuma tace wallahi ba magana ba ta suke yi ba, akwai wani ruwa mai yanki da yake fito mata, shin maniyi ne wannan ko kuma dai wani ruwa ne da yake fitowa mata?
To mata ba wai mani ne kawai yake fitowa daga farjin su ba, akwai ruwa na sha'awa wanda zai iya fitowa daga farjin su, wannan baya wajabta wanka. So ta ce ba maganan ba ta take yi suke ba, amma kai na wata kaga wannan mace ne mai yawan sha'awa, a namiji ma ana samun wannan, wanda ko kallon mace yayi zai zubar da mani, akwai wanda ko a kasuwa ne mace ta zo sayan kaya wurin ta bai yi magana da ita ma zai zubar da mani, to kaga wannan jarrabawa ne. So wannan abun da ya kamata shine su yi gaggawa su yi aure, ana samu a mata, haka Allah ta'ala ya ɗabi'ance su, kuma sai a ba su uzuri, tunda ba su suka jawo sha'awan ba, Allah ne ya yi su a hakan ne. So abun da ya kamata shine a gaggauta yi auren ku domin ki fita daga wannan matsalan.
Wai take cewa mallam wai aka ce wai ya halatta idan mutum ya iya hada bakin larabci ya dinga koyawa kansa karatun Qur'ani da kansa, ko kuma ya dinga sauraron kaset din mai shawi yana ƙara masa karatu, wai wannan ya halatta? Sai ƙarshe take cewa mallam Allah ya saka maka da alkhairi akan faɗakarwa da kake mana, Allah ya rubuta maka wannan lada a cikin mizanin ka na kyawun ayyuka.
To baya halatta ko kai balarabe ne kuma ka iya larabci, bai halatta ka karanta alkur'ani ba a koya maka ba, domin akwai ka'idodi na tajawidi na karatu alkur'ani wanda ko balarabe ne sai an koya masa. So mutum baya koya wa kansa qur'ani, dole sai kana da malami. Manzo Allah masa kuma mala'ika jibril ne yake koya masa, jibril kuma Allah ne koya masa, haka abun yake ta tafiya. Manzo Allah ya koya wa sahabbansa, haka ake ta tafiya, ba a yin sadaka. In ka ce za ka koya wa kanka don ka iya hada baki, to tabbas barna kake yi na farko kenan. Sannan na biyu kuma man shari bai zai iya koya maka karatu a kasid ba. Me yasa? To da in ya faɗa ka maimaita, in ka bata bai sani ba, zai iya gyara maka ne? zaka dauka ka iya daidai kake sai ka zo gaban malami kana karantawa sai ce ba daidai bane ba daidai ka fada baka gyara kaga man shayi zai iya gyara maka ba tunda ka sani amma dai ana istinafi da kafi ka koyi karatun ka wajen malami sai ka zo kana sauraron su man shayin kuma don ka kara tadribi ka dan yi training din kana bin su dai kana dan kara gyaran tilawan ka waye waye musamman abin da ya shafi tilawa amma kuma dole sai ka zo ka karanta a gaban malami shine zai tabbatar maka yanda man sharin yake karantawa haka ke karantawa ko kuma ba daidai bane ba za ka iya ganewa ma to da haka dai dole sai an hada da malami amma in an hada da kafin bayan malamin wannan babu laifi gyaran karatu ne na'am
Allah sai masu addu'o'i daga ciki akwai wanda wansa ya rasu yake neman yan uwa san ya shi addu'a Allah ya gafarta masa da kuma wani babban mutum da wanda girma shi ma da ya rasu aka rubuto ana neman malam da yan uwa san shi cikin addu'a Allah ya gafarta musu da kuma wani wanda yake cewa aurensa ne yake tangantangan wani shedani ya rantse sai ya warga sa auren nan malam san ya cikin addu'a Allah ubangiji ya kawar da wannan Allah ya watsa aniyar wannan shedani sannan kuma da wanda ya sabon aure shi ma yana roƙon yan uwa san ya shi addu'a Allah san ya musu albarka na ƙarshen su shine yake cewa ya Allah yana roƙon malam sa cikin addu'a shi ma auren sa ne ya kawo jiki ga kuma harkokin sai a hankali
to Allah ya kawo mafita dukkanin su Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi mai shedani nan ransa ne ya baci har yake masa shedan ne zai yi da ba shedan din bane to amma dai Allah ya kawo masa mafita Allah ya tabbatar masa da alkhairi duka wanda suka nemi addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi amma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون اوكي akwai wanda suka rasu rija da mijin shi ma akwai dan uwansa da ya rasu da zunnan muna addu'a ubangiji ta Allah ya gafarta masa jikan sai sara ma a cikin kabarin sa اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه أكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأجرب من الدنس اللهم إن كان موسنا فليس إثاني وإن كان مسيئا فتجال عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين